سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko yau muna 6 ga watan Rabiul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 kuma 9 ga watan 9 miladiya 2024 kamar yadda malamin Professor Mansur yalwa ya gabatar da bayanai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan masallaci na dan fodiyo dake wannan gari na Bauchi domin gabatar da muhadara wacce ta zama ta sanadiyar karuwa da alaran magoni amiru ya sama muna ƙara yi masa addu'a muna cewa Allahumma barik alaihi wa barik fihi wa jama' bainahuma fi khair ba tare da tsawaitawa ba a dabi'ar irin waɗannan tarurrukan mutane sun saba an aka ce za a yi wa'azi wanda ke da alaka da aure sai a ce a yi magana kan aure kusan haka aka saba to za a yi hakuri ni na saba wannan al'ada wanda aka saba da ita abinda zan yi mana magana akai shine na bashi take da harshen larabci tahsilul ilmin nafi' sababu falahil umma wato samar da ilimi mai amfani shine sanadiyar nasarar al'umma na zabi wannan mawdu'in domin tunatar da kaina a matashin farko da daliban ilimi a mataki na biyu da kuma dukkan al'ummar musulmai a mataki na uku akan mahimmancin samar da ilimi mai amfani da kuma yin kokari wajen ambaton hanyoyin da ake bi a samu wannan ilimin mai amfani da kuma alamomin ilimi mai amfanin lura da halin da muke ciki a yanzu na yadda abubuwa suke gudana a cikin al'ummar musulmai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiga al'amarin kai tsaye zan fara zan bude da wata magana mai hikima ta ɗaya daga cikin malamai na duniya wanda ya taba zama Sheikhul Azhar Sheikh Muhammad Al-Khadir Hussein rahimahullah a cikin littafin sa Rasailul Islah yana faɗi yana cewa فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها وصحة علومها أن يكون رجالها أمناء فيما يغضون أو يصفون فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بكرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر أثرة يأتي فلاح الأمة في صلاح أعمالها shin nasara al'umma yana dogara ne da ingancin aikin wannan al'umma ingancin ita kuma ingancin ayyukan al'ummar shi kuma yana dogara ne da ingancin ilmoman da al'umma take koya sannan ingancin ilmoman da al'umma ke koya sharadin sa masu koyan da masu koyarwa su zama mutanen kirki su zama amintattu a cikin duk abin da za su ruwaito da kuma duk abin da za su yi bayani a kansa su siffanta shi wannan babban malami ya ce dukkan wanda ya yi magana a cikin ilimi ba tare da amana ba to hakika ya shafa wa ilimi wani ciwo wanda zai zama kamar kurji mai zubar da mugunya ko kuma gwalando sannan kuma ya sanya a hanyar da al'umma za ta bi ta ci nasara ya sanya mata wani dutse wanda in ta bi wannan hanyar tuntube za ta yi ta fadi ba za ta kai inda take son ta je ba wannan maganar in muka tsaya muka kula da ita za mu ga yadda wannan malamin ya hahada abubuwa wanda dai ƙarshe ga baki daya asalin in al'umma tana son ta ci nasara to shine ta samar da ilimi mai amfani a cikin ta me ake nufi da ilimi mai amfani shi dai ilimi malamai da yawa sun yi maganganu akan me ake nufi da shi to amma idan muka ce ilimi mai amfani shine dukkan abinda mutum ya koya ya shiryar da shi zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala madaidaiciya sannan ya fa'idantar da shi ya samu alkhairin duniya da lahira sannan wannan ilimin shine wanda ake samun sa daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bisa yadda magabata na kware suka fassara waɗannan ababen da aka ciro a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a cikin majmu'ul fatawa nasa yana cewa jima'ul khayri an yasta'ina billahi subhanahu wa ta'ala fi talaqqi al-ilmi al-mawqufi 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-khayri ga baki daya tabbata ne musulmi a cikin musulmi ya nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala domin samun ilimin da aka gado shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu huwa alladhi yastahiqqu an yusamma ilman ilimin da aka samu shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ilimin da ya cancanta a kira shi da ilimi wama siwahu imma an yakuna ilman fala yakunu nafi'a duk abinda ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu shi ba to ko dai a kira shi ilimi amma ba ilimi bane mai amfani wa imma Allah ya kuna ilman ko kuma kwata kwata ma ya zama asali ba ilimi bane shi wa in summiya bihi ko da mutane sun kakala masa suna sun kira shi da ilimi to wannan ba ilimi bane a mahanga ta addinin musulunci shine shi yace wala in kana ilman nafi'an fala budda an yakuna fi mirasi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk ilimin da zaka kira shi ne amfani to dole zai kasance ne cikin abin da aka gada daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gadar akwai ma yughni anhu mimma huwa misluhu wa khairun minhu wancan ilimin da ba mai amfani ba to idan aka bincika a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar to lalle za a samu abin da yake wadatarwa ba sai an koyi wancan ilimin da ya zama mara amfani ba kuma a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar akwai abin da yafi wancan wanda ba mai amfanin ba alkhairi al-imam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alaihi yana fadi yana cewa fal ilmun nafi'u min hadhihi al-ulumi kulliha ضبط نصوص الكتاب والسنة دك علمو ما غباكي دا ان دي علمو ما ني ماسو امفاني تو دكنن سو زا ادنقلي سو ني ا قرقشين ابندا اكا اياكنشي اكا تشيرو daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa fahmi ma'aniha da kuma fahimtar ma'anonin wadannan ilmoman sannan والتقيد في ذلك بالمعصور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم سنن أتقيتو دا أبن دا أكسامو دا صحابي دا تابعنسو الماجرنسو دا قم الماجرن الماجرنسو واتو أتباع التابعين كينا في معاني القرآن والحديث أتكم معانونا القرآن دا حديث منزل الله صلى الله عليه وسلم وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام da kuma abin da aka samu daga waɗancan magabatan waɗanda suke da alaka da mas'alolin halal da haram wazzuhdi warraqa'iq da kuma koyar da gudun duniya warraqa'iq da kuma ababan da suke lallasa zukata su sa wanda ya koya ya zama mutumin kirki wal ma'arif wa ghairi zalik da sauran ilmoma da makamantan waɗannan gabaki da sannan wal ijtihadi fi tamyizi sahihihi min saqimihi awwalan sannan da tace me ya inganta da abinda kuma bai inganta ba kafin ma a fitar da ma'anonin sai yace thumma li shihadi fi alwuqufi ala ma'anihi wa tafahumihi thaniyan sannan sai yin kokari da kwazo wajen tsatso abinda aka fahimta a cikin wannan ingantaccen abinda aka tace a mataki na biyu waɗannan malamai dukkanin su gabaki ɗaya abinda suka yi kokari su nuna mana me ake nufi da ilimi mai amfani ɗan uwa wane ilimi ne ya cancanta da a kira shi ilimi mai amfani addinin musulunci ya kula da ilimi mai amfani matuƙa domin abinda Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kenan shi yasa zamu ga a cikin farko-farkon abinda Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya umarce shi da ya karatu bayan kuma an umarce shi da ya karatu sai aka umarce shi da ilimi domin karatu ba shi bane ilimi karatu hanya ce da ake bi domin a kai zuwa ga ilimi Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ikra bismi rabbika alladhi khalaq karatun ma da zai yi tunda mai amfani ake son yayi ya gadar masa da ilimi mai amfani sai aka ce da sunan Allah subhanahu wataala wanda ya halitta sannan daga baya Allah subhanahu wataala ya sake ce masa fa'lam annahu la ilaha illallah aka umarce shi الإمام البخاري يتي فبدأ بالعلم قبل القول والعمل الله سبحانه وتعالى يفارق أمرت من زن الله صلى الله عليه وسلم دتشي واي إلني كافني أيكي كافني مغانا وننا نونكي لن بايا هلستا مسلمي يبوت أبا كنسي فرت وانا أبو هو مسلمي أيكة وانا أيكي حرسي ياكوي إلني ياسن أبند الله سبحانه وتعالى يهكنتا أكم ونن مغانا da kuma abin da ya hukunta akan wannan aikin a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan yana da matukar muhimmanci shi yasa zamu gani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala sai da ya umarce shi cewa ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi wa qur rabbi zidni ilman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ce Allah madaukakin sarki ka kara mini ilimi kuma manzo Allah sama ya dabbaka haka yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala su tani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi kuma a gefe guda yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi daga ilimin da bashi da amfani da sauran nassosa da yawa waɗanda suke cikin alqur'ani da sunna da fassarorin da malamai suka yi a game da muhimmancin ilimi musamman a cikin littafin manya-manyan malaman mu kamar al-Imam Ibn Abdul Barr a cikin littafin sa Jami'u Bayani al-Ilmi wa Fadli a baya-baya al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Miftahu Dar as-Sa'ada wanda ya zama shakundum a game da bayani akan muhimmancin ilimi mai amfani da kuma yadda musulunci ya girmama wannan da kuma yadda musulunci ya girmama masu shi akwai sabubban da mutum zai yi ruku da su domin ya sami ilimi mai amfani zamu ambaci goma daga ciki wanda malamai suka ambata suna da yawa abu na farko shine al-ikhlas al-ikhlas wa ma adrakum mal ikhlas innahu la'azizun ikhlasi wani abu ne wanda yake mai tsada wanda sharadi ne na kowace bauta duk wata bauta da za a wa Allah subhanahu wataala to sharadinta shine ya zama an yi ikhlasi har ya zama ka'ida ce malaman mu suke da ita cewa la yakunu al'amalu maqbulan inda Allah hatta yatawaffara fihi sharfani ikhlasuhu lillah sannan ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ko wa muwafaqatuhu lima jaa bihi rasulullah. Abu na farko ikhlasi yi dan Allah. Abu na biyu dacewa da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wannan na cikin umarce-umarcen da Allah madaukakin sarki yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. قل الله أعبد مخلصا له ديني. سنن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أي أحاديث ما سئل بنيا ينفع ما سئلني دوم إخلاصي دشو ترسع تريع توشي والريتن شيوني نمتان كريش دوم ديك سابن الله إن أنا مجانا ريبا وانش أشيك با وانش in ya ga dama mai toshe kunnansa ba da shi ake ba duk lokacin da kaji ana magana kan ikhlasi to ana magana ne da mutanen kirki al ulama al mujahidu ashabul amwali al munfiquna su ake magana akan su malamai masu dukkan wani kokari ko jihadi masu dukiya waɗanda suke amfani da dukiyarsu domin ciyar da addini gaba domin taimakon al'umma domin taimakon gajiyayyu. Al-Imam Ahmad a cikin Masail ɗinsa na ɗansa Abdullah yace an tambayi babanmu aka ce kaifa yukhlisu talibul ilmi niyyatahu, ya za a yi ɗalibin ilimi ya inganta niyyarsa. Sai yace an yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an sa'il juhali, tashin farko ya daura a cikin zuciyarsa cewa zai yi ilimin nan dan shi ya fita cikin jahilai, domin shi kanshi ikhlasi malamai suna cewa daga cikin asbab dinsa akwai al'ilm, ta ji wani wata haɗewa yadda suke taimakon juna. So da ka ana tsammanin mutumin da ya haƙƙaƙa ilimi na gaske, to ya fi wanda bai haƙƙaƙa ilimin nan ba ikhlasi, saboda nassosan da yake mu'amala da su kullum waɗanda suke ƙwanƙwasa ƙwaƙwalwarsa a game da ikhlasi, nassosan da suke ƙwanƙwasa ƙwaƙwalwarsa da zuciyarsa a kan gudariya da nisantarta da kuma yadda ya take bata aiki da yadda ikhlasi yake inganta aiki ya zama sharadi na karbuwa aiki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To ikhlasi shine abu na farko, mutum ya tautata niyyarsa. Daga cikin abin da ke taimakon mutum wajen tabbatar da ikhlasinsa akwai uluwul himma, himmarsa ta zama madaukakiya. Daga ciki akwai at-ta'assi bil qudwas, koyi da magabata na kwarai waɗanda suka zama masu ikhlasi ya koyi da su, wannan yana taimakawa. Daga ciki akwai tahdidul hadaf, mutum ya iyakance wa kansa cewa shi ga matakin da yake sanya kai na ilimi, wannan zai sa shi ba zai tsaya yana bata kansa yana yin riya yana yin abu don mutane su ji daɗi ko ya ba wasu haushi ko neman yardar wasu ba. Ya san wanda yake yi dan shi, shi yake yi dan shi din. Malaman suluki sun yi magana kan ikhlasi da yawa. Al-Imam Al-Ghazali a cikin littafinsa Ihya Ulumuddin ya yi bayani akan ikhlasi da bayanai masu tsawo. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin Madarijus Salikin yi magana kan ikhlasi da sauran littafansa da yawa. Allah shi taimake mu. Abu na biyu shine al-hudur, halartar makaranta. Wal akhdhu an shuyukh, karɓar ilimi daga malamai. Daga cikin abin da zai taimake ka ya ɗan uwa ka sami ilimi mai amfani shine ka zama ka karɓi ilimi daga malamai. Al-Imam Adh-Dhahabi a cikin littafinsa Siyaru Alamin Nubala ya ruwaito daga Al-Imam Al-Auza'i Abdulrahman yake cewa kana hadha al-ilmu kariman yatalaqahu ar-rijalu fi ma bainahum falamma dakhala fi al-kutubi dakhala fihi ghayru ahli al-imam al-awza'i rahmatullahi alayhi yace wannan ilimin da mai daraja ne shi dole sai ka tashi ka je gaban malamai ka koya yana zagayawa ne a tsakanin ma'abuta ilimin shi yasa suka dauke shi a matsayin abin zumunta har suke da wani karin magana suke cewa al-ilmu rahimun baina ahli sai ce falamma dakhala fil kutubi dakhala fihi ghayru ahli lokacin da ya shiga littafi aka rubuta to sai ya zama waɗanda basu cancanta ba ma ma'abuta ilimin ba sai ya zama sun shiga cikin ilimin a lokacin da ake da ka'ida ta sanadi nayi karatu wajen malam wane shi ma malam wane yayi karatu wajen malamin sa wane har a tike akwai ƙarancin cici kuci akwai ƙarancin rashin ladabi ga ilimi akwai ƙarancin yaduwar ilimin da bai da amfani ilimin da ya kasance ne amfani shine ya fi yaduwa a tsakanin waɗannan mutanen lamma kana al-ilmu kariman saboda haka koyon ilimi a wajen malamai yana cin abin da ke samar da ilimi mai amfani isharat kawai nake yi abubuwan suna da yawa abu na uku shine al-adab ladabi dalibin ilimi kuna ji nan cikin yaban da aka yi wa wanda ta sanadiyarsa muka haɗu a nan shi ne ɗalibi ne wanda ya kasance mai ladabi kuma duk wanda ya san shi zai bada wannan shaida muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗorar da shi akan haka al-imamu ibn sirin rahmatullahi alayhi yana cewa kanu ya ta'allamuna al-hadiya kama ya ta'allamuna al-ilm magabatan mu sahabbai da kuma manyan tabi'ai yayyunmu sun kasance suna koyon ladabi da yadda ake gudanar da rayuwa ta ilimi kamar yadda suka kasance suna koyon shi kanshi ilimin haka magabata suka kasance shi yasa zaka ga wanda ya karatu irin nada ya san ka'idojin da ake da su in ka je karatu dole sai ka koyi littafin ta'limul muta'allim tariqat ta'allum na az-zarnuji shi mutum ya koye shi tare zai tafi da sauran dukkan littafai da ake koya mutum zai taso ana koya masa ilimi kuma ana koya masa ladabin ilimin mu malamanmu abinda suka kace mana a cikin malamai na Allah ya gafarta masa wani yake cewa da naje karatu wajensa yace abu uku zaka koya a wajena abu na farko zaka koyi karatun shi kansa sannan abu na biyu zaka koyi ladabin karatu sannan abu na uku zan koya maka Hausa hadda Hausa kuma tabbas waɗannan ababen guda uku sai da aka koya a wajensa yadda ya faɗa al-imam makhlad ibn al-husayn yana cewa nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-hadith yana cewa daliban hadisi mun fi buƙatar ladabi mai yawa na ilimi fiye da yawan hadisai domin idan mutum ya san hadisan da yawa ya san ilimi da yawa amma bai da ladabi to shi kanshi ba zai amfana da ilimin ba balle wasu su amfana da shi al-imam al-khatib al-baghdadi ya kawo waɗannan nassusan a cikin al-jami' al-akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' duka sai yake cewa wal wajibu an yakuna talibu al-hadith akmala an-nasi adaban kilas wajibi abinda ba za a yafe ba dalibin hadisi ba ma dalibin hadisi ba ko ne kake koya na ilimin shari'a to kafi kowa ladabi wa ashadda al-khalqi tawadu'an sannan duka a cikin halittun Allah mutane aga kafi kowa tawalu an kantar da kai wa a'zamahum nazahatan wa tadayyunan sannan kuma aga kafi kowa tsafta hali aga kafi kowa ruku da addini wa aqallahum taishan wa ghadaban sannan a ganka kafi kowa karancin rashin natsuwa da kuma karancin fushi sannan shine sai ce li dawami qari asma'ihim bil akhbari al mustamilati ala mahasini akhlaqi rasulillahi sallallahu alaihi wa adabihi saboda kullun kunnuwan daliban hadisi abinda ke kwankwasa waɗannan kunnuwan shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na kyawawan dabi'un sa da yadda ya gudanar da rayuwar sa da kuma ladabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasiratis salaf da kuma yadda suke karanta tarihin magabata wal akhbari min ahli baiti wa ashabi da kuma yadda suke karanta bayanai waɗanda suka shafi ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabban sa mai karanta wannan ya cancanta a ganshi ya zama cikin ƴan nanaye ya kamata a ganshi cikin ƴan baragada bai kamata ba abu na hudu shine al-istima dole mutum ya zama yana da kyakkyawan saurari kuma kyakkyawan sauraron nan ya bone Allah subhanahu wataala yau masu imani fa bashir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana sannan a gefe guda su ul-istima mummunan saurare abu ne da Allah subhanahu wataala ya kushe shi kuma yace sifa ce ta munafikai wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa ulaika alladina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum in sun zo ba za su kikkiawan saurare ba irin su ne waɗanda in sun fita an gama karatu sai su je su ce malam ya ce tusa ba ta bata sallah tusa ba ta bata sallah shi kuma malam ya ce susa ba ta bata sallah saboda su ulistima kaga wannan yana da tasiri sosai shi yasa kaga Allah subhanahu wataala a haƙƙin alqur'ani ma yace ne wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun sharadin ki baiwa ka fahimci littafin Allah ka fahimci kowane ilimi ba tare da ka zama kana da husnul istima'i ba al-imam abu amr ibn al-ala ɗaya daga cikin malaman lugha ɗaya daga cikin malaman qur'ani yana fadi yana cewa awwalul ilmi as-samtu wa thani husnul istima' farkon ilimi ka zama kana da yawan shiru kar ka zama wakazib abin nan dan surutu sannan kuma ka zama kana da kyakkyawan saurari sannan na uku yace husnul su'al ka zama kana da kyakkyawar tambaya na hudu yace al-hifz ka zama kana da hadda na biyar yace nashru abinda ka koya wa wani masu hikima suna cewa min akhlaqil mu'mini husnul hadisi idha haddatha daga cikin dabi'un mu'mini idan zai yi magana to zai yi magana mai kyau wa husnul istima'i idha huddatha in ana masa magana shi kuma zai yi kyakkyawan saurare sannan wa husnul bishri idha laqiya sannan in ya hadu da mutane yana musu kyakkyawan murmushi yana saka musu fuska wannan dabi'un mummune ne al-imam abdul malik ibn quray dai daga cikin manyan malaman lugha kuma marwaita waka na farko yana fadi yake cewa sami'tu arabiyyan yaqul yace ya ji wani ba kauye mai hikima yana cewa la yantafi'ur rajulu bil qawli wa in kana baligan ma'a su'il istima' mutum ba zai amfana da maganar da yake yi ba koda yana da fasahar magana idan shi bai da kyakkyawan saurari ai ba kullun kai zaka rika magana ba kai wata rana sai ka saurari na wasu sannan kuma da sauraron wasu kake ƙara alkhairinka akan alkhairi akan alkhairinka abu na biyar shine alfahm ka zama kana da kyakkyawar fahimta wadda da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mahimmanci ya nuna girman annabi Sulaiman alaihi salam yayyabe shi yace fa fahamnaha Sulaiman didda wa kullan ataina hukman wa ilman amma sai ya zama annabi Sulaiman yana da me fa fahamnaha Sulaiman Dawudu ba a ce fa fahamnahu ba amma duka biyin Allah subhanahu wataala ya ba su hukunci sannan ya ba su ilimi shi kuma sai aka ƙara masa da fahimta akan fahimtar babansa al-imam ibn al-qayyim yana cewa sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha ala 'abdi ka zama kana da kyakkyawar fahimta ka zama kana da kyakkyawan nufi to wannan na cikin mafi girman ni'imar da Allah subhanahu wataala zai maka a matsayin ka na bawansa abu na gaba shine addu'a addu'a mun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita addu'a اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع توسيكا يا الدعاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يتي إذن آية ليتمس إشكالي بيغاني تبا سيدوب تفسيري تمانين أما بايا جمسوا هرسيا فائي وألا سبحانه وتعالى سجد يناتي واللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني يا الله wanda ya karantar da annabi adam ya Allah ka sanar da ni in gane fassarar wannan aya ya Allah wanda ya fahimtar da annabi sulaiman ya Allah madaukakin sarki ka fahimtar da ni abu na takwas kuma mun ambace shi a baya a matsayin wata nuqta a cikin babbar gaba shine at-ta'assi bil qudwat baka ne yanzu yadda ake da waɗannan celebrities to ɗaliban ilimi su waye celebrities din ku a magabata me yasa malaman mu suka ba nannade bayanan malamai da rukunnan su da fannonin su da tabakat din su suka ba su muhimmanci akwai tabakatul qurra akwai tabakatul huffaz malaman hadisi ke akwai tabaqatul mufassiri akwai tabaqatul fuqaha kusan duka almazahibul arba'a wadanda suka fi shaharan nan suna da tabaqatu ulama'i akwai masu gamewa irin su az-zahabi sisiyar wa alamin nubala wanda tarihin duk wani mashhuri ne wanda ya kasance abun koyi akwai tabaqat na waliyai irin na Abu Nu'aym al-Asfahani hayyatul awliya'i wa tabaqatul asfiya duk waɗannan malamai su rubuta su ne domin mu dauke su mu karanta mu zama mun samu abun koyya suka yi mu ma me hanyar da suka bi mu ma mu za mu ci nasara saboda ka dole dalibin ilimi ya kasance yana da at-ta'assi bil qudwat abu na tara shine at-ta'sil fi talab at-ta'sil fi talab daga cikin abin da ke bada ilimi mai amfani shine faro ilmo ma daga tushe ba tare da mutun yayi tsallake ba ba tare da mutun yayi gudu ba mutun ya tafi mataki mataki abin da ya cancanta ya koya ya koya a matakinsa wanda bai kai ba kuma ya jira ya kai magabata haka suka koyi ilimi ilimin su ya kasance mai amfani kuma ya kasance mai albarka abu na goma duka isharat ne istikmalu adwati kulli ilmi daga cikin abin da ke mai sa mutum ya sami ilimi mai amfani shine dukkan wasu sinadarai da ake amfani da su a kowane fanni ko yi kokari ka ɗibi rabanka a ciki yanzu aka ce istikmal ai neman ka cike ku dauke shi a matsayin ɗalibi kowane fanni ka shiga a ciki khudh min kulli fannin nasibak bi nasiba khudh nasibak min kulli fanni kowane fanni ka ɗibi rabanka a ciki kuma ka'ida yake ce al-ulum yusayidu ba'daha ba'dan ilmoma kaman hannun dama da hannun hagu ne kana batu akan qur'ani wata rana sai dole zaka buƙaci ilmin hadisi kana magana akan ilmin hadisi wata rana dole ka buƙaci ilmin tafsiri kana magana kan ilmin tafsiri dole wata rana aje ka koma kana magana kan sarfu kana bayani kan nahwu kana bayani kan balagha hatta baitun waka in zaka jawo la yambari an tace bihi munkasira, ka zama kana da wani dan hazi a cikin ilimin arudi da kafiya, ba an ce sai ka zama bajini a ciki ba, ka kai asalin waɗanda suka asassa ilmo ma. To waɗannan ababan guda goma ɗan uwa masu albarka su ne suke zama wasu daga ciki ba duka da abinda mutum zai yi ruku da su domin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi a wajen samun ilimi mai amfani. To ilimi mai amfani na da alamomi, shi ma za mu tattaɓa wasu daga cikin waɗannan alamomin. Abu na farko shi ne aiki da shi. Alama ta farko, adireshin farko da ke nuna cewa anna ilmaka nafi'un shi ne an ta'amala bi. Shi yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi waɗanda suke faɗi ba sa aiki da shi. Ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi sakamakon waɗanda suke ilimi amma ba sa aiki da iliminsu. Ya sassoke su, ya faɗi mummunan sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya danadar musu. In mutum ya tafi kitabu ru'ya a cikin sahihul Bukhari, cikin hadisa ƙarshe-ƙarshe, annabi sama ya gani a mafarki irin azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar wa wasu dangogin mutane, daga ciki akwai malami wanda ya koyi ilimi amma baya aiki da iliminsa. Al-Imam Ibn Asakir yana da juz'insa da ya rubuta dhammu man la ya'malu bi ilmi. Al-Khatib al-Baghdadi kafinsa yana da iqtida'u al-ilmi al-amal, wanda ya kwankwashi ɗaliban ilimi ko kuma mutanen da ba su aiki da iliminsu. Abu na biyu daga ciki shine nashruhu bainan nas, ya da wannan ilimin a tsakanin mutane, ka koya to ka koyar da wasu. Ka koyar da wasu. Ayi manzon sama ka'ida ya baka yace ballighu anni wal ayata. Ka iya aya ɗayan nan, ka san yadda ake karanta ta bi tajwidiha, kila ma ka san fassarar ta, to allimha ghayraka, koyar da wani. Abu na uku shine qillatul kalam, daga cikin alamomin ilimi mai amfani duk wanda iliminsa mai amfani ne bai cike yawan surutu ba. Al-Imam Ibn al-Mubarak a cikin littafinsa Az-Zuhd, haka al-Imam Abu Shaykh a cikin Al-Azama, haka al-Imam Al-Azuri a cikin Akhlaqul Ulama, dukkaninsu sun ruwaito daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma yace inna lillahi ibadan askatatuhum khashyatullah. Allah yana da wasu bayi tsoron Allah yasa su suka yi shiru. Min ghairi 'iyyin wala bakmi, ba gwaranci ba ne ba su iya magana ya sa su ba, sannan ba su ba bai bayi ba ne. Wa annahum humun nubala'u fusaha'u tulaqa'u al-alibba'u al-alimuna billahi wa ayatihi, yace sufufinsu ƙwararru ne masu fasaha, harshensu sun iya zarangwana a magana, mutane ne masu kaifin ƙwaƙwalwa, sun san Allah sun san ayoyin Allah. Amma abin da ya sa ba sa magana tsoron Allah suke ji, in sun faɗi mai magana za ta jawo musu, tana da amfani. Ibn Rajab ya ce in kana rajulu la yajlisu ila alqawli fa yarawna anna bihi 'iyyan wa ma bihi min 'iyyin innahu la faqihun muslim, ya danganta wannan magana zuwa ga ɗaya daga cikin magabata. Ya ce mutane sukan je su zauna gaban wani sai su ga bai yawan magana, sai su zata ai bagwari ne bai iya magana ba ne, ce a'a wallahi masanin fiqhu ne kuma musulmi na gaske, amma yana jin tsoron ya magana da ba ta da amfani. Abu na hudu shine al-harbu min al-jadal, guji wa jayayya musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hasan da al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah da Al-Hakim suka ruwaito, manzo su ne ce ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa umtul jadal, mutane basu taba bata su bar shiriyar da suke kanta ba da face sai an sa musu jayayya ci ta musu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yana cewa ma ra'ayna faqihan yumari, ce mu dai a tsawon rayuwarmu mu taba ganin mutumin da ya fahimci addinin Allah ba da gaske ya mai da sana'a su ta kasance ita ce musu shine har ya ƙara cewa almu'minu yudari wala yumari me imani baya musu amma ya iya zama da mutane yanshuru hikmatallahi fa in qubilat hamidallahi wa in ruddat hamidallahi aikin sa shine ya da hikimar Allah ilimi ne amfani in an ansa ya ba Allah ya gode mai in ma ba ansa bai gode wa Allah malamai suka fassara suka ce a taya zai gode wa Allah ba a shi abin da ya fada ba shi shine ya fadi yana gode wa Allah da ya bashi ikon fadin daidai kuma ya sauke nauyi shine fuskacin yaban Allah da gode masa da zai in ba ansa abin da ya fadi ba daya daga cikin malamai muslimu ibn yasar yana cewa iyyakum wal mira'a kashidun ku da musu fa innaha sa'atu jahlil alim malami na shiga musu to ya shiga daidai lokacin da jahilcin shi zai bayyana wa biha yabtaghi ash-shaytanu zallata kuma da wannan ne shi dan zai yi amfani da zani yayin da shi ya kayar da shi ya fada kasa abu na biyar shine mura'atul hali war rijali wal ma'ali fil maqal duk lokacin da zai yi magana to ya kallura da abu uku yakan kula da halin da ake ciki yanayi ya dace magana yakan kula da in ne maganar nan ne zai je ya kawo me sakamakon ta za ta haifar da alkhairi abinda nake son a samu na alkhairi za a sama koko za a samu mafi rinjayen alkhairi koko sharri za ta jawo sannan kuma yana kula da suwa yake magana da su na shida alharbu min hubbi zuhuri wa shuhura daga cin alamomin ilimi mai amfani mutum zai zama yana gujewa a san shi da yaduwarsa duk inda ya je a ce an san shi amma in Allah madaukakin sarki ya daukaka shi ba yadda zai a kasar Hausa wani mai waka yana faɗi maganar sa mai hikima cin ba a san ka kafa ka a san ka amma zai cin an san ka ka ballabe ba kun gane wannan maganar ta sa akwai darasi a ciki in ba a san ka ba kakka a san ka kakka nemi a san ka in kuma har Allah ya jarrabe ka da a san ka kamar yadda ya jarraba annabawa da salihai to ka ballabe ba ka bayyana a ganka din amma kai taka tsantsan Ash-Sheikh Ali Tantawi yana faɗa a ɗaya daga cikin littafansa yana cewa lokacin muna yara ba abin da muka fi sha'awa kamar a san mu yace ba mu san ashe fitina bace yace sai da muka samu wannan shuhura sai gashi muna shiga cikin damuwa akwai maganganu akan wannan da yawa na bakwai hajru da'wal ilmi mai ilimi mai amfani baya kuri da ruba na ilimi musamman bai san abu bai nuna ya sani wallahi mai ilimi mai amfani baya haka in kana son ka ga yadda zaka tsorata ka karanta littafin Ash-Sheikh Bakar rahmatullahi alai at-ta'alum wa atharuhu fil kitab wal fikr huwa ala al-kitab ala al-fikr wal kitab zaka ga abubuwa masu tayar da hankali da misalai da kwankwasar zukata na ka samu siti a game da wannan babu abu na takwas shine al-adabu ma'an nasi wa in khalafahu zaka zama kana da ladabi a wajen mu'amala da mutane ko da ka samu sabani da su wannan alama ce ta ilimi mai amfani abu na tara at-tawadu'u wa qabulul haqqi wa ruju'u ilayhi mutum zai zama yana da tawadu'u ga Allah da gaskiya da karbarta da kuma komawa lokacin da ya kuskure zai dawo ya karba ya ce zai dawo ya bayyana gaskiya ya bita abu na goma isa'atu dhanni bi nafsihi mutum zai zama yana munana wa kansa zato yana jin shi ba kowa bane sannan wa ihsanuhu bin nasi tanazzuhan 'ala al-qu'ubi zai riƙa kyautata wa ƴan uwansa zato saboda kada ya afka wajen cin mutuncinsu waɗannan sufofin kowanne na da hujjarsa da dalilansa da suka tabbatar da shi an aje takarda tun ɗazu ba na son in fita daga ka'idar yadda aka bada ta lokaci yan uwa masu albarka mu kokari himman mu ta kasance wajen samun ilimi mai amfanin nan mu rika wa kanmu hisabi mu rika auna kawunan mu wannan ka'idojin da aka fada mana da sabubban da alamomin mu rika daukar su muna bi ɗaya bayan ɗaya da sauran waɗanda malamai suka ambata a cikin littafin su muna wa kanmu hisabi babu abinda al'umman mu take bukata kaman wannan har yau har magajin gobe duka duniya ba Najeriya ba babu waɗanda suka rage suna da fada a ji a yadda da maganar su har yanzu sai malamai su kade suka rage malamai na Allah kuma suna ta karewa waɗanda suke zuwa a bayan su abin yana da ban tso so daga wannan kalubale ne ga dandazon matasa na a dage a yi abin da za a yi wannan ilimin mai amfani mu yi kokari iyakar bakin kokarinmu mu ga mun samar da shi a cikin al'umma mu yi abin da za mu iya yi idan Allah subhanahu wataala ya kai mu zuwa ga harshen inda ake son a kai na a sauye al'umma to wannan babban burin mu kenan in ku ala sabili hadha at-tahsil lil ilmin nafi' Allah ya karɓi rayuwarmu to muna da uzuri Allah ya san mun yi abin da za mu yi akan hanya miki da wanda bai taso daga gida ba da wanda wani abu ya tsaye da shi akan hanya dole ba za su zama ɗaya ba wanda yana kan hanya wani abu ya tsaye da shi ya kasa kai shi ya kasa barin shi ya kai inda ya kai wancan ko zaman shi ya noke a gida to kan mu zama cikin waɗanda suka noke Allah subhanahu wataala ya taimake mu wannan gari Allah ya ƙara tsare shi Allah ya ƙara mu duka mutanen garin nan albarka Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunar da shi lafiya da sauran duka gabubuwan musulmai dukkan fitintunu da tashin hankali da abubuwa na kunci da damuwa da talauci da ake fama da su a wannan ƙasa ta mu ya Allah ka sa su zama tarihi Allah ka sa su zama abun ba da labari daga baya muna godiya muna ƙara addu'a wannan aure Allah ya sanya masa albarka Allah subhanahu wataala ya zaunar da su lafiya dukkan ƴan uwa da suke da wannan buƙatar Allah madaukakin sarki ya kai su gare ta cikin sauki Allah ka sauƙaƙe waɗanda suke da su kuma Allah ya ci gaba da rike mana duka gabaki daya wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah
bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما سو البركة سنمو دا وانا لوكتي سنمو كما دا جمرن سوارا وانا نسيها دا دون واما لمبشيري مانا الله يساكا مشاء الخير كما دا بروف يفادا نما ناجي أجي كنا تشاونا tattaunawa ta shiga jikin ƴan uwa da gari kaina da masu saurare in ka ji an yi shuru an natsu insha Allah ana absorbing ana nakaltar abinda ake faɗi to ina fata Allah ya sa mana albarka cikin abinda muka ji Allah kuma ya sa ya amfane mu babu shakka qadiyar wato ilimi da tarbiyyar da ake bukata a cikin sa abin da ya shafi na dubba wanda suke wato su suke alkinta ilimin su sa masa albarka qadiya ce da ta damu duk wani dake da damuwa game da wannan al'umma a yanzu duba zuwa ga yadda al'amura suka sawarwarci yadda bakin dabi'u da al'adu suka sadado cikin fagen ilimi abin da ya shafi ta'anu wato ci da ƙarfi da wasu suke yi harkar karatu abin da ya shafi raina na gaba da rashin ganin girman ilimi da ma'abotansa abin da ya shafi damuwa da abubuwan da ba su ne ilimin ba ɓata lokaci akan hayaniya sanya energy mai yawa a cikin abin da bai buƙata wannan energy din abin da ya shafi tsogala wato mutum ya je tsogalo wata matsala wadda ta fi ƙarfin bakinsa ga sanan dai rigingimu iri daban-daban da suka da baibayu saraka duk wanda yake da tunani game da mustakbalin al'ummar shi abin ya dinga damunsa in ya zama da cewa malaman mu waɗanda muke gani suna raye da waɗanda suka shude Allah ya gafarta musu mun samu wato aminci game da ilimin su da nagartarsa a yadda suka yi mana gaba da su da dabi suka koyi ilimi har suka darasu a haka sai da wannan mu kuma mun kasa ba su irin abin da yake due for them mutuncin da ya kamata su samu mun kasa mutunta su girman da ya kamata mu ba su mun kasa har ma muna shiga gaba da su mun riga su shiga abinda su ma suna jin tsoron shiga shi to sai mu fara tunanin mu kuma ya zani da na bayan muke haka wannan damuwar damuwa ce babba amma alhamdulillah tunda ana samun malamai da suke mana nasiha suna jawo rigan mu suna dawo da mu kan layi san da muka bauye suna dawo da mu to insha Allah za a samu gyara idan mun kyautata niyoyin mu mun kuma kyautata ayyukan mu a malam yayi batu akan tsananin buƙatuwa zuwa ga malamai a wannan al'umma to kuma kasancewar su rukunin wato masu sauran mutunci a cikin al'umma waɗanda duk da irin wannan rikita-rikita amma har yanzu malamai suna da murya karɓaɓɓiya suna zance mai tasiri baka ganin suna da albarka suna iya cewa a yi kuma a saurara musu suna iya cewa kuma a bari kuma kore baya so a bari kaga waɗannan irin mutane wajibi ne a kula game da tarbiyyarsu saboda muhimmancinsu muhimmancinsu a cikin al'umma ya fi muhimmancin likitoci da sojoji da sauran jami'an tsaro waɗanda gwamnati ke ba da muhimmanci wajen training ɗinsu take ba da wato tamwil take financing ɗin training ɗinsu samar da malamai waɗanda za su karantar da mutane addini ya fi wannan muhimmanci saboda ƴan uwa masu albarka abin da nake so na ƙara a nan shine akan zance na farko da malam ya yi mana game da ikhlasi tasirin ikhlasi ɗin nan zai samar da duka abubuwan da aka ambata a baya idan ikhlasi ya bunƙasa idan mutum da gaske yake Allah ya gaskata cewa lallai shi kake da fata to za ka ga fatahi da buɗi a kan al'amarin da kake inda ‘yan uwa ba za mu gifta wa ‘yan uwa irin su malam Amiru ba mutum ya samu shaida a gun malaminsa irin wanda ya samu haka kuma duk wanda suka rayu da shi za su ba da wannan shaida a kan tarbiyyarsa da haƙurinsa da juriyarsa da ƙwazonsa ba za ka ji cewa to ni ma bari in kwaikwayo da irin wannan kyakkyawan halin shi ikhlasi a cikin zuciya yake amma idan ya bunƙasa muminai za su shaida za kuma su ambace ka da cewa ana maka fatan alkhairi za kuma a ga bushara haka daga gare ka saboda ‘yan uwa masu albarka mu dinga checkmating ɗin niyoyinmu wani malami cikin magabata yana faɗan cewa na shekara sama da 20 ina ƙoƙarin mu'alajar niyyata in ga ta gyaru ko da yaushe yakan kai ya kawo wajen ganin cewa niyyarsa ta yi inganci saboda ilimin shi ya samu nagarta domin duk bunƙasar iliminka idan babu niyya mai kyau a ciki babu ruwan Allah da wannan ilimin Allah ba zai baka lada a kai ba hasali ma za ka iya fuskantar mummunan sakamako a gurin Ubangiji Maɗaukin Sarki dukkanmu mun san hadisin Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yake magana akan farkon mutum uku waɗanda za a fara gwala wutar jahannama da su Abu Huraira saboda firgita da yake yi ya kasa karantar da hadisin a lokaci guda har sai ya faɗi ya suma an yi fa masa ruwa ya taso ya ƙara yunƙuri sai ƙara suma hakaro uku saboda nauyin maganar gare shi a matsayin shi na ɗaya daga cikin masu harkar ilimi ƙarshe ya ba da labarin cewa daga cikinsu akwai malami wanda zai bunƙasa ilimin duniya ya kai ya kawo an san shi an san ya san karatu amma ranar alkiyama Allah Maɗaukin Sarki zai ce masa ƙarya kake wannan karatun ka yi ne don duniya don a ce ka iya kuma an ce ka iya saboda haka a ce a ɗauke shi a kai shi wuta wala hawla wala quwwata illa billah Daka ɗan uwa masu albarka ina wa kaina nasiha da ku gabaki daya masu saurare na kai tsaye ku daga baya cewa mu kokari mu inganta niyyar mu ta hanyar kullum muna murawagarta muna duba ta muna murawada muna ƙara tambayar kanmu dan me nake yin wannan abin da nake da kuma addu'a ta neman Allah ya ba mu ikhlasi Allah kuma ya tsare mu daga riya Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam yana daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar wanda ke da alaka da kare mutum daga sharrorin wato riya da ita babbar shirka da kuma riya din Abu na biyu game da koyi da mutanen kirki wajibi ne ya zama abadi na harkar ilimi wato muna da wasu taurari a cikin magabata da muke koyi da su Alkur'ani ya ba mu labarin annabawa da bayin Allah nagari da wasu waɗanda ba nagari ba don su zama mana ababen lura malamin musulunci sun yi mana documentary tarihohi na mashahuran masana tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu haka nan malaman da muka rayu da su da wanda muka ji labarinsu kowanne malami ana kokari ya ga cewa an taskace abin da zai amfani ɗan baya na sirar rayuwarsa da ƙwazansa da wahalhalun da ya sha a cikin ilimi da gwagwarmayar da ya yi don ya zama abin koyi ga ɗan baya. Saboda haka wajibi ne mu tashi mu karanta waɗannan abubuwa sannan kuma mu sa su a cikin aiki su zama da ƙuduwa. Mu ji irin wahalhalun da suka sha don ma mu jure irin wahalar kuma kamancinta. Mu ji irin yadda suka wato suka yi mu'alajar matsalolinsu don mu ma mu yi mu'alajar irin namu. Sannan kuma mu zama wato mu san darajar cewa wannan aiki ashe ba yau aka fara shi. Wannan irin wahala da ake sha a fagen ilimi ashe ba akan ba aka fara ta ba. Saboda haka yana da kyau jama'a mu tashi mu karanci al'amarin da ke da alaka da tarihin masana ilmomin shari'ar musulunci. Da sauran fannin da suke da alaƙa da shi. Malam ya ambata mana littattafai wanda kuma ga su nan a mutaha suna nan a ko'ina kana iya samun su don ka karanta. Abu na ƙarshe da nake so na ambata kar na cika ku da dogon surutu shi ne koyon ilimi daga malamai. Ni a ganina wannan yana daga cikin babban ciwon da ya haifar mana da waɗannan matsalolin shi ne wato mutane su nada kansu malanta da kansu ba su tafasa ba suke konewa da zarar mutum ya ga ya iya ta da baki ko yayi wani abu rabin karatu sai ya dauka shi kenan tun daga takaddunan sun baza gari ga littafai nan na lantarki a ko'ina ga laccoci nan ga wa'azozi nan shi kenan sai ya koma dan koyi da kanka daga nan zai daina ganin daraja abu bai kuma san darajar masu abun ba sai ya ɗauka wannan shortcut ɗin da yake bi zai kai shi ga ilimi amma babu abin da zai kai shi zuwa gare shi illa banda ruɗar da kansa da ruɗar da al'umma wannan kuma tarihi ya tabbatar da haka yana kuma maimaita kansa al-imam ibn hazm Allah ya gafarta masa babban malami ne ta fuskar ƙwanduwar iliminsa ta fuskar rubuce-rubucensa da yayi amma ya samu irin wannan zamiyar ya koyi abubuwa da yawa da kanshi ya koyi su waɗannan koyi da kankan da yayi sai sa bai ganin darajar mutane waɗanda suke da ilimi sawa'un wanda ya rayu da su ko wanda ya ji labarinsu saboda yake da gaunin hali yake da sakin alƙalami wajen ambaton duk wanda ya saba mishi da magana da bata dace ba al-imam az-zahabi da ya tarjuma sa ya ambaci wannan magana cikin sura al-nubala yake cewa ga littattafai nan masu yawa waɗanda suke da albarkar karatu a cikinsu yace amma Allah ya kwashe albarkarsu ba su tsallaka koda dokin kofar Ibn Hazm ba sai yace Allah ya mishi sakamako ne jaza'an wifaqa sakamakon irin maganganun da ya dinga yi akan malamai wannan maganganu ya yi su yana da uzuri amma dai ba haka ya dace yi ba saboda haka jama'a mu kula da wannan ilimi ana ɗaukar shi ne daga gun malamai kar ka yadda ka zama ɗan yi da kanka ɗin nan ko a jami'a da ake ƙoƙarin a maida mutane abinda muke ce musu independent researchers wato al-bahithuna al-mustaqillun
dole sai kai a karkashin guardianship na supervisor. Akwai wani wanda za a ce murshidi ne da zai koya maka, akwai mentor da zai mentoring ɗinka, akwai wato akwai hierarchy. Kowa ya san daidai alkadarinsa, ya san linzami daidai bakinsa, ya san abin da zai iya wanda yana da sultani, yana da hujja a kai, ya san kuma abin da cewa wannan ba san shi ba. Tsakani da Allah, irin wannan lakbatar da muke a cikinmu da kuma irin wannan a ci barkatai ɗin, abin kunya ne a ce a sahar ilimi ake. Sahawa take cike da ƙa'idoji, take cike da ainihin wato manahij, take cike da ladubba. Tun da can malamai ba su gushe ba suna rubuce-rubuce a kwarin naguwa. Khatibul Baghdadi da aka ambata ya yi littattafai iri daban-daban: Al-Jami'u da Akhlaqir Rawi, Al-Faqih wal-Mutafaqqih, Sharfu Ashabil Hadith. Bayan shi malamai sun ta yi Sibnu Abdul Barri har zuwa wannan zamanin, malaman da suka rayu a wannan zamanin su Uthaymeen da sauransu, duk sun ta yi rubuce-rubuce a kan ladubban ilimi. Kuma galibi mun karanta su, amma implementation ya zame mana wato wani abu mai wahala, wanda sai mun jure tukunna, mun dawo kan turba, sannan za mu ga albarka abu. Yawa masu albarka, kana cika ku da dogon surutu. Mala ya riga ya yi bayanai, Allah ya saka mashi alkhairi. Kana je na fara warware abubuwan da ya ambata. Muna fata abin da ya bayyana mana da nasihohin da ya mana, Allah ya ba mu ikon aiki da su. Kurakuran da muke ciki, Allah Ubangiji ya ba mu ikon gyarawa, Allah kuma ya yafe mana su. Wannan ƙasa tamu, Allah muna neman ɗauki a wurinka, Allah ka kawo mana alkhairi, ka busan mana fitintunu da matsalolin da suka fi ƙarfinmu, Allah ka yi mana maganinsu. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Allahu shek. Hayya ta bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullah. Da yake ni ne dan karamin su, kuma kusan bana cikin tsari na wa'anda za su yi ta'aliki a kai, duwa daga cewa daga kawai daga sama aka gani, ina ga malam bai ma son kila ina ga yin nan ba. So wazan so ba wani taliki da zan yi kusan bayan wanda shi dan uwa yayana Dr. Kabir Professor to be insha Allah asir yayi. Ni kusan irin wannan lecture, wallahi lecture ce da take kashe mutun jiki sosai. Lecture ce sai ka rasa malamai akewa, ko kuma dalibai akewa, ko kuma AM da muke hakikani dalibai ne, ana ganin malamai. Wato duk wata nukuta da ake faɗa kusan sai ka duba kanka kai, cewa wannan shauɗa na malanta a kai haki, wannan shauɗa na dalibta a kai haki. So ni da nake zaune da an ce nayi taqyimin kaina bisa wannan abubuwa da aka faɗa matsayin na ɗalibin ilimi. So inda kun san makin da na ba kaina, wa al-insanu ala nafsihi basir, mutum ya fi kowa sanin kansa, da za ku sha mamaki. Wato sai da Allah ya yafe muna kawai. Amma gaskiya mun ba tuba ta magabata, yanda suke neman ilimi ta a karo na farko, da yanda suke jin mas'uliya cewa wani nauyi ne, ba wani abu ba ne na fashon kawai ina da ilimi, a nauyi na lallai amana ce su je su bayar da ita. Sannan kuma ya yi kamata ni na kasance matsayin na ɗari da ilimi, matsayin na ku ana gani na malami, duk da cewa ni ba malami ba ne, ni na san kaina, ina magana ne da harshen mu duka. To ya kamata na kasance ni ɗalibi ne, haka ake kallo na, a ni malami ne, haka ake kallo na, amma ni na san ɗalibi ne, a ni malami ne da gaske. Duka ya kamata na kasance. Waɗannan shauɗa da malami ya kawo a wannan lecture ta shi da take bakan damiya, Allah ya saka wa wannan da alkhairi. irin wannan lectures wala su muke bukata a yanzu wannan kamar da mallam ya ce kita da muke ciki abuwa duk sun yake ce ka rasa wato kai kanka sai ka rasa je nake fada mu wani nace wasu lokuta in ka zauna kana dubin yanayin saman mu a kasar wannan ina cikin mota wannan tafiyar da zan yi ina jin dan uwa yayan mu mana asiga yana bayani a dawowa da shi mallam ya gabatar a majalisin sa mallam ya zo yana tare cewa ya ziyarci kasashe daban-daban wanda ba za su kasa dozin ba mallam ba sai ina jin kyau a lokacin ina kallo live muna cikin mota so amma akwai sabani a tsakanin mutane daban-daban misali in ka ce ma sabani akwai kasashen da su fi yawan sabani misali da zaka dauki muna ahlus sunna misali zaka ce salafiyya izalal jaws izalal kaduna iya abin da zaka samu ke dariqa tijaniya kai zaka samu sai me kadiyya ke da ku sami da zaka samu iya Najeriya ke akwai wasu da kake cewa alqur'ani yu dan kala menene wannan dai sabo ne wannan sunan nasu to amma zaka ga kasashen yanda suke a zaure abubuwan suna tafiya kan saiti zaka ga akwai karanci na hayaniya bisa ga kasar mu kuma haka kowa zai ga mu wanda suka yi sun yawo kasashen duniya sun zauna kasashen duniya ko na Turawa ne ko na Larabawa ne ko na ɗan uwan mu ne bakakin fata su kasar nan sai ka rasa me ke damu mun su Allah ya saka mallan da alkhairi ba su hutu nake son nayi da yawa ba amma dai wannan tsari da mallan ya dauka na tarbiyyantarwa tarbiyyantar da ɗalibai da malamai kansu da sauran mutane zaune gari wallahi wannan shine babban abin da muke nema a wannan lokaci so musamman abin da shafi ɗalibai ilimi wato da ka samu ilimi baka da ladabi baka da tarbiyya baka da dubba na ilimi wanda kada ka samu saboda baka da bambanci da mahaukacin da aka dauki wato bindiga ko takobi aka bashi saboda ilimi weapon wato makami ne mai ƙarfi shi yasa magabata sun kasance idan mutum ya zo zai nemi ilimi yanayin su suke dubi tukuna za ka ga sun karantar da wannan amonin ba su karantar da shi saboda su suna karatun psycho na mutum suna karatun tunanin ka in ka zo za su fahimci tunanin ka ya ake tunani wani yanzu da mutum yake su ba su karantar da idan ma har za su karantar da kai sukan karantar da kai ne ladabi na ilimi tukunna kafin a karantar da kai ilimi kamar yadda mallam ya faɗa ƙasar Hausa akan karantar da littafin Shehul Ajiyan Az-Zawnuji Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum tun farko kan ka fara neman ilimi za a faɗa ma ya kamata ka nemi ilimi ya waɗanne abokai ya kamata ka yi associatin kanka da su littattafai ya kamata ka mu'amala da malami ya kamata ka mu'amala da makaranta ita kanta abubuwa da yawa za ka koyi a cikin wannan littafi shi yasa da wani zo je Imam Malik ya ce masa yabna akhi ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilm ya ce ka je ka nemi ladabi kafin ka nemi wato ilimi shi yasa a yau duniya nake cewa Mauritaniyun mutanen Mauritaniya da wannan zaman fi ana mamakin ilimin mutanen Mauritaniya a yanzu mutanen Shankai su wala amani ne kan faɗi wani abu na farko na kan ce ni ba ilimin safi ba ne mamaki ba wanda ya san tarihin ilimi a ƙasar Hausa haza aji haka ake neman ilimi a da akwai malamai su masu mamaki taban su amma haka ake neman ilimi a da ƙasar Hausa kuma har yanzu akwai wasu malamai a irin Kano Sokoto irin Zaria wasu ɗaiɗaikun malamai wanda za ka yi mamaki inda ka san karatunsu so a nake cewa babban abin da ya fi ban sha'awa da mutanen Shankai ni dai shine ladabinsu ba iliminsu ladabinsu kuma wanda yana bayyana ga fuskarsu ma misali duk wanda za ka gani Shankai yanzu da a ce majalisi ne na ilimi da ke ba za ta yado ma duk wanda kaga fuskar shi za ka gashi da haske duk wanda za ka fuskar shi za ka fuskar shi da haske ba ka taɓa ganin malamin Mauritania duk malamin da za ka fuskar shi ya gashi fuskar shi da haske na ilimi in zai magana za ka ce wannan malami ne alimu ne wa bani yake magana da haka ba iya ilimi za ka fuskar ba za ka fuskar iya ladabi a cikin ilimin sa muhim lallai lokaci ne da ya kamata dalibai ƴan uwana mu koma mu toba ta magabata wanda mu ba ladabi muhimmanci bisa ga komai na san dan uwa mana asuga kullum muna tattauna shi ba kullum abin da ke gaya miki shi yanzu ya raja a kusan duk abin da zai karanta wa abin da shafi ladabi na ilimi so kuma haka ya kamata a ce an karkasa ayyukan tsakanin malamai ya bani ya la tadkhulu min babin wahidi wa tadkhulu min abwab mutafayita dole malamai sai sun karkasa aiki wasu ya kasance in su dauki at-tafsil ilmi din wasu za su dauki da'awa a samu awareness da gyara tunani na mutane wanda suke game gari to lalle wasu dauki wannan at-tafsil ilmi kamar yanda shi Sheikh Al-Azhari Sheikh Bashir ya dauka da shi malam wanda dai kwanakin nan Sheikh ina ganin take-taken ku sosai tun kusan shekara kusan ɗaya ko biyu da suka wuce za ga duk wani motsi abin da shafi ladabi ne ya ake neman ilimi ya kamata malamai su kasance wannan hayaniya ya kamata dai a ce mu ce wannan hayaniya so wannan abin da ya kamata kenan malam ka bada labarin cewa malamin ka ya ce za ka koyi abubuwa guda uku gunsa daga ciki har da Hausa na ce to wannan kushe kowa mu dai wannan malamin ba sako ce tunda da ya ce har da Hausa kan za ka koya to wannan malamin lallai ba sako ce ne kamar da kuka sani kusan ba sabani a Najeriya cewa indai ana magana asalin Hausawa to su ne Sokotawa kuma ba sai an ci aliki ba fa subhanaka Allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.